الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسينة استندعاء لتافن الأدب المفرد مع الإمام البخاري من رسوة هجرة تقريبية همسند شدة شكرون سا دبودة دريئة تمانين لأقربون سد الدنيا من أرقام الله سبحانه وتعالى يمن غافر تاردشي زامي قلقرن كارن تحديثي قد أبيو حديثين داري حدودة أربعين شدة يقوم حديثنا داري حدود أربعين دبقي إن شاء الله وأننا درسينا كرنت الدمو مسألة تجارة محلي شيخ الإمام البخاري جاي بابنا داري بيودة ترى يتشي باب إصلاح المنازل babin da ke bayani akan muhimmancin gyaran mahalli gyaran gidaje gidan da kake zama islahul manazil gyaran mahalli haddathana abdullah bin yusuf qala haddathana al-layth bin sa'd al-fahmi qala haddathana ibnu ajlan muhammad bin ajlan al-qurashi an zaid bin aslam an abihi حديث زيد بن أسلم ذكر بودك ما هي في نسشين أبو زيد أسلم القرشي أبو زيد أسلم القرشي سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرم سيرده ياته أيك هجي شكرت سيدنا أبو بكر يذا ما هليفة فتبايا رسول النبي صلى الله عليه وسلم شكرت تبيو بايا حجة الوداع bayan hajjatul wada'i bayan haji da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi manzon Allah ya rasu shekara da ta zagayo sayyidina abubakar shine shugaba an taho aikin hajjin sayyidina umar ya taras ana sayar da bayi abu zaidin yana daga cikin su mutumin habashin wato bakar fata sayyidina umar ya saye shi to yaron Abu Zaid din nan shine Zaid bin Aslam wani babban malami ne a tarihin musulunci kwarai shine ya bada labarin hadisin nan saboda yana tare da sayyiduna Umar labarin sai yana littafan tarihi da yawa kamar Siyar A'lam al-Nubala mujallad na hudu shafi na 98 Abu Zaid yani Aslam al-Qurashi qala yace kana umaru yaqulu ala minbar sayyiduna umar ya kasance yana fada akan minbari yakan yi hudu ba lokacin yana shugaba kenan. Sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane aslihu alaikum masawikum jam'u maswa wa huwa almanzil yani aslihu buyutakum. Idan aka ce aslihu alaikum masawikum sunna Umar yana cewa ya ku mutane ku gyara gidajen da kuke zama a ciki. Kun ga Sayyidina Umar baya ga cewar yana karantar da mutane addini kuma yana karantar da su abin da ya dace na zaman rayuwa. Sayyidina Umar yana cewa ya ku mutane ku rika gyara gidaje ku rika gyara dakunanku. Ya kamata mutum ya bar komatsi da ka shiga ɗakin mutum ka ga tarkace ko ina a watsi wani ɗakinsa sai a shekara ba a yi shara ba. Shi ne abinda Sayyidina Umar yake tsawatarwa a kai. Bai kamata a samu shirgi a ɗakin musulmi a samu kaya an tara shi babu tsari ba. Ku riƙa tsara ɗakunanku ku shirya gidajenku shi ne aslihu manazilakum aslihu alaikum masawikum. Idan kun zama kuna tsara komai na gidajenku gida gado ga inda yake kobos ga inda yake kasan idan ka tashi neman abu kasan inda za ka same shi. Amma idan mutum ya zama ɗakinsa akwai tarkace a warwatse idan yana buƙatar abu sai a yi awa guda bai samu ba saboda bai ma san ina ya aje shi ba. Amma idan ka tsara abubuwa to ɗakin naka sai ya samu sarari. Idan ya samu sarari sai ya zama kai kaɗai kake kwana a ɗakin. Amma idan ya zama ɗaki akwai tarkace to ba kai kaɗai za ka kwana a ɗakin ba za a samu ɓeraye. Sayyidina Umar yana cewa wa akhifu hadhihi al-jinnan ku tsoratar da waɗannan macizan. Domin maciji idan ya taho ɗakinka ya samu a tsare yake to yana tsoron ya zauna ba inda zai samu ya buya. Amma idan tarkace yana ko'ina da ya shiga ɗakin ya samu wurin zama don haka ba kai kaɗai ba ne kake kwana ɗakin. Al-Imam al-Qurtubi a sharhin sahihu muslim littafin da ake ce ma al-mufhim lima ashkala min tafsir kitab muslim yana juzu'i na biyu shafin 784 yana sharhi akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke magana akan macizai akwai aljanu daga cikinsu. Sai ya ce aljinnan fil hadis asali idan ka samu kalmar aljinnan in a cikin hadisi ne huwa hayyatun bayda'u sadira daqiqa wata karamar macijiya ce wato maciji idan karami ne shi ake kira aljinnan. Akwai hadisin Abdullah bin Umar da Abdullah bin Abbas sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cewa maskul jinni asali kananan macizai irin na gidaje aljanu ne waɗanda suke rikida. Akwai aljanu waɗanda ke rikida wannan ya tabbata cikin bayani na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiransu awamirul buyut aljanu da suke zama a gidaje. Ya ma ya'muruhu min aljinni wa yatamaffalu fi suwaril hayati wa fi ghayriha. Al-Imam al-Qurtubi ya ce waɗannan macizai suna rikida su koma surori na macizai da wasu dabbobi. Wannan ya zo cikin bayani na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma akwai aya ta 31 ta suratul qasas da take nuna maka hakan ma lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi manzanci yana ce masa wa an alqi asaka a suratul qasas. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun lokacin da annabi Musa ya jefar da sandarsa sai ga tana motsi kamar macijiya jannun macijiya walla mudbiran walam yu'aqib ya Musa aqbil wala takhaf innaka min al-amin. Kalmar al-jann tana daukan ma'anar maciji. Anna sayyidina Umar yana huduba yana gaya ma musulmai ya ku mutane ku rika gyara gidajenku ku rika tsarawa ku rika tsara dakunan ku zama masu wato masu kulawa. Idan kun tsara gidajenku to za ku tsoratar da macizai ba za su iya zama ba. Maciji in ya zo ya ga wuri sarari to tsoro yake ji yana neman lungu inda zai buya. sai sayyidina Umar yace qabla an tukhifakum kafin mace zan su tsoratar da ku ku fara tsoratar da su kafin su tsoratar da ku wato yana nuna kai ke jawo maciji ɗakinka kai ke jawo ɗera ɗakinka kai ke jawo kunama ɗakinka domin akwai abin da suke nema kafin su zauna idan ka tsara ɗakinka to waɗannan kwari ba za su zuba don sun tabbata ba gurin zaman su bane gurin zaman ɗan adam ne amma idan baka tsara ɗakin ba sai su ɗauka ai da su da kai ɗaya ne saboda haka wurin zaman su ne سيدنا عمر يقول فإنه لن يبدو لكم مسلموها دونكوا مسلمان سبزاس تأبينا غريقبا مسلمان الجنوب بزاس تأبينا غريقبا سيدنا عمر يقول وإنا والله ما سالمناهن منذ عديناهن كما نعلم إذا الله بمتقى كل زمن لا تياد الجنوب تندمك كل الكور عداوة عند سيدنا عمر kaga yana jan hankalinka da abubuwa waɗanda hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda maganar sayyidina Umar martani ce ga mutumin da ke cewa ya gamu da aljani musulmi sayyidina Umar ya ce fa innahu lan yabdu lakum muslimuha har abada musulman aljanu ba za su bayyana gare ku ba wato babu yadda za a yi ka gane aljani da kai karo da shi musulmi ne ko kafiri ba za ka iya sani ba sayyidina Umar ya ce kuma asali adawa ce ke tsakaninmu da su ba a taɓa ƙulla alƙawarin zaman lafiya ba ba a taɓa ƙulla alƙawarin zaman lafiya tsakaninmu da aljanu ba ba a taɓa yi ba sannan duk inda aljani yake ba ka iya rabewa musulmi ne ko kafiri ba za ka taɓa ganewa ba domin da za su bayyana da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Umar ya ce ba za su taɓa bayyana gare ku musulman su ku gane ko ko kafirinsu ba kaga ba ƙaramin shirme ba ne mutum ya ce ai ya gamu da wani aljani ko dai ya musulunta ma ko ko ya haɗu da shi musulmi to ya aka yi ka sani tunda ba ka gane shi wato game da fassarar wannan hadisi domin asali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana littafin al-istizkar na ibn Abdul Barri yana mujallar na 8 shafin 524 Yahya bin Ayyub ya bada labari yana cewa su'ila Ahmad bin Salih al-Misri wani malami daga cikin malaman farko ana kiransa Ahmad bin Salih an tambaye shi game da fassarar abinda sayyidina Umar ya faɗa a nan sayyidina Umar ya ce wallahi ma salamnahunna munzu adainahunna wallahi ba mu taɓa ƙulla alƙawarin zaman lafiya da aljanu ba tun da muka ƙulla alƙawarin adawa shine aka ce faqila lahu mata kanat al-adawa yaushe yan adam suka kulla adawa da aljanu sai malamin yace hina ukhrija adam min al-janna lokacin da aka fito da annabi adam daga gidan aljanna annabi adam da hawwa a gidan aljanna suke iblis ya samu damar wato sanya wasu wasi ga annabi adam alayhi salam har ya kai ga saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mai Allah madaukaki ya fada a suratul taha aya ta 123 qala hbita minha jami'an ku sauko daga aljannar gaba daya amma gaba sai yace ba'dukum wanda yana nuna sun fi mutum biyu ba'dukum wato da annabi adam da hawwa'u da iblis ba'dukum li ba'din aduwwun sashin ku makiya ne ga sashi saboda haka ɗan adam tunda suka fito daga aljanna makiya ne ga jinsi na iblis فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يبل ولا يشقى وأن يرن أصلي أداوة كيكت أكان الآن أدم دا الجلي سيئن كائية غاني مسلمين سا شين لك كيت أموانيكو سيئن أمر يكتو بذاك كتب غان مسلمين با نوحا كزيك هو كنتا سوك با دي مكياني كاركا غا مكي جي عليهم كتب أن مسلمين ساران كزي كقدر duk mace aljanu ne kawai shikenan duk makiya ne kore su in musulmi ne na kwari ai ba zai zo ɗakin ka ba ko Ibn Abdul Barr ya yi magana na cikin kitabu tamhid yana mujallar 16 shafin 25 kuma asari al-asar din yana al-musannaf da Ibn Abi Shayba da al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq hadisin hasan al-isnad karshen magana sayyidina Umar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda Umar yana cewa ku tsoratar da wato waɗannan macizai kafin su tsoratar da ku, fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, saboda musulman aljannu ba su taɓa bayyana gare ku. To amma ƙarshen maganar hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, wa inna wallahi, na rantse da Allah, mu mutane ma salamna hunna, ba mu taɓa ƙulla alƙawarin zaman lafiya da aljanu ba, mun zu'adaina hunna tun da muka ƙulla alƙawarin adawa. Wallahi daga maganar Sayyidina Umar za ka gane mutane da dama sun shiga ruɗu. Mutumin da zai ce yana da aljani da yake taimakonsa, ta ina zai taimake ka? Ya kai ka san na ƙwarai ne. Sayyidina Umar ya ce fa innahu lan yabdu lakum muslimuha, daga nan mutum bai sani ba ya zama boka tuntuni. Shi bai sani ba, ya ɗauka yana mu'amala da musulmin aljani. Kuma abin da ƙa'ida ta nuna, duk abin da za ka yi ka gano gaibi, wallahi ko alƙur'ani ka karanta bokanci ne, saboda gaibi ilimin Allah ne. Saboda haka ƙoƙari ka samu wani sababi wanda za ka alaƙanta shi da manzon Allah a kan cewa akwai hanyar da za a samu wata fa'ida na ilimin gaibi ta hanyar halal, wannan ƙarya ce. Sayyidina Umar ya gama magana, ba za ka taɓa gane musulmi daga kafirin aljani ba. To nisantarsu shi ne mafi dacewa, shi ne abin da Sayyidina Umar yake mana ishara da shi. Akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ne ƙarshen maganar Sayyidina Umar, wato kamar yana magana ne sai ya ƙarasa maganarsa da ta manzon Allah Sayyidina Umar, amma ba tare da ya ce ai annabi ya ce ba. Farkon magana ta shi ce, amma da ya zo ƙarshe wa inna wallahi ma salamna hunna mun zu'adaina hunna, maganar annabi ce. Akwai hadisin Abu Huraira yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana fil hayyat game da macizai, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma salamna hunna mun zu'adaina hunna, manzon Allah ne ya faɗa masa habbai, ba mu taɓa alƙawarin zaman lafiya da aljanu ba tun da muka ƙulla adawa da su. An ƙulla adawa domin ga ayar alƙur'ani, Allah ya tabbatar akwai adawa tsakanin aljani da ɗan adam tun daga fitowar annabi adam daga gidan aljanna. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man taraka min hunna shay'an khifa, wanda duk ya bar wani maciji a gidansa saboda tsoro, fa laysa minna, baya ma tare da mu. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin a kashe macizai na gida. Hadithin yana sunan Abi Dawud, babun fi qatlil hayyat. Sannan akwai hadithin Abdullah ibn Abbas wanda yake zama karina ga wannan hadithi, man taraka al hayyat makhafata talabihinna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kyale macizai na gida saboda tsoron za su biyo shi, fa laysa minna, baya tare da mu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma salamna hunna mundu harabna hunna, ba mu taɓa ƙulla alƙawarin zaman lafiya da aljanu ba tun da muka ƙulla alƙawarin yaƙi da su. Akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud, shi ma kaga Abu Huraira, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktulul hayat kulluhunna, ku kashe macizai dukkansu, faman khafa ta'arahunna falaysa minni, duk wanda ya ji tsoron kisan maciji, wato idan ya kashe maciji, macijin zai taho ya dauki fansa, in ka ji tsoron haka to baka tare da ni, in ma tunani ya shiga zuciyarka to baka tare da ni. In ka dubi muhawara da malamai suka, saboda hadisan sun zo kashi biyu, kashi guda suna nuna babu kyau a kashe macizai na gida, kashi guda suna nuna tsawatarwa a kan makin kashe macizan. Ibn Abdulbarri ya yi magana a kan waɗannan hadisai kashi biyu cikin littafinsa At-Tamhid a mujallar na 16 shafin 25. Qad ajma'a al-ulama wa ala jawaz qatl hayat as-sahara, malaman sunna sun yi ittifaki maciji idan adaji yake kowane iri, sigaran kunna aw kibara, halal ne a kashe shi. Kowane irin maciji in dai na daji ne, ayya nawi kana al-hayat. Amma game da macizai na gida nan ne malamai suka samu sabanin fahimta, saboda la'akari da hadisan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda da yawa malamai na ganin macizai na garin Madina su ne aka ce kar a kashe, sai an nemi izinin su fita. kamar yadda zo cikin sharhu sahihi muslim na bayanin al-imam an-nawawi yana juz'i na 15 shafi na 391 sai babi na gaba babun nafaqati fil bina babi game da kashe kudi a gini babin da ke bayani game da kashe kudi ta wajen gini imam al-bukhari ya tsara babukan nasa ɗaya bayan ɗaya wancan babi dai gabata ku gyara gida kaga gyara gida wannan yana kan kowa to sai kuma ginin shi kansa tabbatar da kuɗi saboda gini ga bayani a kansa haddathana abdullah bin musa an isra'il bin yunus as-sabi'i an abi ishaq shine amr bin abdullah as-sabi'i an haritha bin mudarrib an khabbab bin al-arat at-tamimi khabbab bin al-arat sahabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam khabbab bin al-arat la shakka yana cikin wadanda suka fara musulunta a tarihin musulunci khabbab bin al-arat al-imam mujahid yana cewa yana kirga wadanda suka fara bayyana musulunci yace awwal man azhara islamahu rasulullah wanda ya fara bayyana musuluncinsa ga duniya gaba ɗayanta shine manzon Allah shi ya fara bayyana musulunci sannan abubakarin as-siddiq sai na uku su mujahid yace khabbab bin al-arat at-tamimi wanda ya fara bayyana musuluncinsa a fili manzon Allah sayyidina abubakar khabbab bin al-arat sannan sai yace sai bilal sai suhaib sai ammar bin yasir wannan haka ya jera su kaga idan ana maganar fara musulunta khabbab yana ci ana ce wanda ma ya fara bayyana musuluncinsa baya ga manzon Allah da sunna abubakar sai khabbab amma ga tarihin ibnu ishaq shi bai sanya khabbab shine na uku ba in ka duba tarihin ibnu ishaq wa zakara islam khabbabin ba'da 19 insanan sai da ya kirga mutane 19 wadanda suka musulunta kafin ya kawo sunan khabbab wa annahu kammala bihi 20 zama khabbab bin al-arad shine wanda ya cika mutane na 20 to ka kaddara ma a bayanin ibnu ishaq khabbab shine mutum na 20 a musulunta kasa wannan ba karamar daraja bace Allah ya kara masa yarda ya rasu a kufa sayyidina ali ya masa salla hijira na da shekara 37 khabbab bin al-arad kala khabbab ne yake cewa inna ar-rajula la yu'jaru fi kulli shay shi mutum ana bashi lada duk abin da yayi illa al-bina'a sai dai gini duk abin da dan adam yayi ana bashi lada amma gini a an kyale ka da abinka hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2831 wannan hadisin al-imam al-bukhari zai sake kawo shi a gaba hadisi na 213 a gabatan bayan wanda da muka karanta karkashin babukan da suke biyo nan ya fara magana ne akan wato tsawatarwa game da gini can kuma zai yi magana akan izini da aka yi game da gini saboda aka sai kawo hadisin sahabi guda a wannan wajen tsawatarwa game da gini ya fara kawo hadisinsa can gaba kuma zai sake kawo hadisin da kuma mahallu shahid min al-hadith dalilin da yasa ya kawo don ya nuna akwai izinin kai gini amma da farko dai wannan magana ta khabbab bin al-arat kaga tana nuna ana tsawatar mana ne game da gini tunda an ce duk wani abin da kai inna ar-rajula la yu'jaru fi kulli shay'in duk wani abin da dan adam ya aikata yana samun lada illa al-bina'a banda gini kaga wannan ya kawo shi ne don tsawatarwa don ka gane matsayin gini tukuna wajen manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo da lafuzza daban-daban sun kai guda 9 don haka yasa tsawatarwan bai yiwuwa ka tule shi domin hadisan sun zo da yawa hadisi na biyu da zamu kawo misali a kai wato shine riwayar Haritha bin Mudarrib dinnan wanda ya kawo hadisin Khabbab bin al-Arad akwai hadisin sa wanda ya zo a cikin Sunan Ibn Majah yana kitabu Zuhd babu fil bina'i wal kharab da kuma Sunan Tirmidhi yana kitabu Sifatul Qiyama war Raqa'iq الإمام الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح وما حديث من يثبت سبب لنا تخريج إحياء علوم الدين نعم حافظ العراقي نعم مجلد نور الشافعي داري بيولة 30 لشدة أولا كان حديث نخباء وان يزول سنن ابن ماجه كما سنن الترمذي حارثة بن مضرب يأتي أتينا خبابا نعوده من ده جدا خباب سبب مغيد الشباش دلاتيا منذ غير أن نبغى صحابي باشد على هذا، فقال في خباب بن الأرضية مسلم لقد فعل سكمي رش الله فينا يا إسأو كذا يا مسح كيتي وتجنيا تتادي تاي إسأو نادتي إن جنيا ولولا أني سمعت رسول الله يقول إن بعدنا تبجن عند النبي صلى الله عليه وسلم ينأشوا لا تتمنوا الموتى kada ku yi fatar mutuwa ba manzo Allah ya hana sahabbai yace kar ku yi fatar mutuwa eh lahira ba a kama ta da duniya ba shakka to amma ga wanda ya sa an tafiya ko saboda haka ka zauna a duniya ka tara ladan da zaka samu lahira yafi maka kai garajin tafiya lahira ba sa'a yasa annabi ke cewa kar ka yi fatan mutuwa fatan ba shi da alheri gurin ka don baka san me aka tanada maka ba da mutum yana iya sani yanzu abin da na tara ya isa zan samu aljanna ko da hawa na goma ne to kaga za ka iya fata amma baka san komai ba duk abin da kai komai kansa sai an dora shi a mizani na ikhlasi kuma a lahira duk kansa kuma sai an gwada don Allah akai ko don duniya so baka da tabbacin Allah ya amshi aikinka baka da shi saboda haka ka zauna da rai kai ta tarawa ya sai a ce kai fatan ka mutu kabab yace in ba dan na taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ba fa tamannaitu hu wallahi da nayi fatan mutu saboda wannan wato dadewar jinyar tasa wa kala sai yace musu kaga fa yana kwance bashi da lafiya amma duk da haka karantarwa yake yace musu innal abda la yu'jar fi nafaqatihi kulliha shi bawa akan bashi lada duk dawainiyar da yayi na dukiya duk dawainiyar da kai ta dukiya kana samun lada akai khabab bin al-arat yace illa fi turabi amma hu banda turbaya inde kasa za a diba dawainiya ta dukiya babu lada ko kala fil yana cewa fil binai wannan yazo da wani lafazi inda النبي صلى الله عليه وسلم يكي جنجنا وقاليش تشوى إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب هل تهذا المؤجم الكبيرنا الإمام الطبراني كل نفقة ينفقها العبد دكوة أوين يدوك يا دان أدم زي يؤجر فيها أنا باشل هذا إلا البنيان سيدي جد وكذا أنه لفى رواية تبيك أنت حديث خباب بن الأرث dalili na uku wanda karkashin hadisin ne duka hadisin Anas Anas bin Malik shi ma ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annafaqatu kulluha fi sabilillah duk dawainiyar da dukiya da musulmi yayi ana ajeta ne a hanyar Allah kai kyauta ladani sadaka ce ladani ciyar da iyali ladani illa albina'a sai dai gini sai manzon Allah ya ce fala khairu fi babu alkhairi a cikinsa hadisin yana sunan Tirmidhi kuma al-Imam Tirmidhi ya ce hada hadisin garib wanda yana nuna hadisin yana da rauni amma al-Imam Suyuti cikin al-Jami' al-Saghir in ka duba al-Jami' al-Saghir hadisin 9322 al-Imam Suyuti ya ce hadisin yana da kyau na hudu shine hadisin riwayar al-Imam al-Baihaqi hadisin Anas har yanzu marfu'an النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بناء وبال على صاحبه دو وني جني نوي ني غا مي ينسا يوم القيامه ارانر قيامه الا مسجدا سي دي جنن مصلاتي منيني الوبال ده العربي في الاصل الثقل نوي دو وني جني نوي ني غا باوا يعني المكروه ولا ايرين جني كي زما نوي غا باوا saboda zai yi wuya ka gama ginin babu dayan biyu at-tafakhur wa tan'um ko dai zan gina one in town daga nan kai ban kwana da ikhlasi dama kayi ne saboda alfahari ba mai gida a gari kaza kamar wani to ka san ko wannan ababi na addini karkashin ikhlasi ba shi da nauyi zan yi gini don a ce ni ne wani irin wannan a ta sashin addini babu shi sannan kuma goranta ma wasu shi ma yakan shigo zuciya to shi yasa yake zama nauyi ga mai yin sa yani faukal haja wanda akasari yana zama ne sama da bukatar mutum na biyar hadisin Anas har yanzu ya ba da labari Anas bin Malik ya ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi binyati qubbatin li rajul min al ansar ana tafiya a cikin madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani bene kubba gini ne wanda aka yi shi girkeke wanda babu kamar sa a garin madina yana da girman gaske na wani mutum daga cikin musulman madina fa kallon sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaji menene wannan saboda ba a saba ganin irin wannan gini ba a garin madina a zamanin manzon Allah kallon sahabbai suka ce kubba kenan ya rasulullah wanda shi ake kira one in town saboda babu irin ginin manzon Allah ya ce menene wanda aka ce mai kubba ce fa kallon nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bina'in manzon Allah ya ce duk wani gini wa ashara bi yadihi ala ra'sihi sai yayi haka in ya wuce kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akbaru min hadha fa huwa wabalun ala sahibihi yawm al-qiyamah duk wani gini in ya dara kaina dinnan to nauyi ne ga mai shi a ranar kiyama ba a ce zaka shiga wuta ba a'a amma ka san dole sai kai amsa ko akwai amsa tambayoyi kafin ka wuce shine abin da manzo yake nufi don haka nauyi ne shine abin da ke hana ka tafiya da sauri nauyi ko shi zai hana ka shiga aljanna da sauri shi yasa manzon Allah ya ce nauyi ne ga mai shi a ranar kiyama ba a ce zaka shiga wuta saboda shi ba hadisin yana littafin Imam Tabarani al-Awsaq wa rijaluhu thiqatun yana at-tarhib wa tarhib in ka duba mujallad na uku shafin 775 hadisin ya zo cikin sunan Ibn Majah kitab az-zuhdi babun fil bina'i wal kharab a riwaya ta al-Imam Ibn Majah Anas bin Malik yace marra rasulullah bi qubbatin ala babi rajulin min al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa a cikin garin Madina sai ya wuce qubba wani bene qatu wato kofar gidan wani mutum daga cikin musulman Madina fa kala manzon Allah yace ma hazihi menene wannan kalu suka ce qubbatun banaha fulan benene da wane ya gina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu malin yakunu hakaza duk dukiyar da ta zama haka fahuwa wabalun ala sahibihi yawmal qiyama wannan dukiya nauyi ne ga mai ita a ranar kiyama fa balaga al-ansariya zalika ka san magana idan aka yi akan ka ko akan abin da ka aikata zai iso gare ka labari sai iso ga wannan mai gidan gafa abin da manzon Allah ya faɗa fa wada'aha mutumin nan da ya taho sai labur da gidan gaba ɗayan sa saboda ga abin da manzon Allah ya faɗa fa marra annabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ana nan wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake wucewa ta wannan unguwa falam yaraha bai ga ginin ba fasala an haici a ina benan nan fa kujira annahu wa ba'aha lima balagahu anka ay ya rasulullah la ba abinda ka fada labarin ya isa gare shi saboda haka sai yazo ya rusa wannan bene fa kala sai manzo Allah ya ce yarhamuhullah yarhamuhullah Allah ka masa rahama Allah kai masa rahama akwai hadisin kuma Anas har yanzu game da wannan bene da aka gina anna rasulullah kharaja fara'a qubbatan mushrifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin garin Madina ya ga wata qubba mai tudu mai girma aliyan fa kala sai ya ce ma hazihi menene wannan kala hu ashabuhu sahabbai suka ce hazihi li fulan rajul min al ansar ai wannan benen na wani ne wani mutum daga cikin musulman Madina kala fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru a wannan riwaya hamalaha fi nafsihi annabi ya ce komi ba ya bar abin a cikin ransa hatta idza jaa sahibuha rasulullah ne wannan bene ya taho majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi fi nas ya rasulullah assalamu alaikum a'rabu an sai manzo Allah ya kauda kai yayi masa sallama kauda kai sana'a dalika miraran kuma yayi akai akai manzo Allah zai ko amsa mar hatta arafa ar-rajul al-ghadab fihi sai da mutumin ya gane lallai manzo Allah fa ya samu bacin rai a kansa wannan yana daga salo na tsawatarwa da annabi kan yi wa mutane amma bai dawwama yakan yi ne don horo gare su wale ya raba an fasha ka zalika ila ashabihi bayan an tashi majalisi ranar ya ce mai yan'uwa sahabbai ni fa wallahi inni la unkiru rasulallah akwai abubuwa da manzon Allah ke yi wanda ke nuna min lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya bata maka rai game da ni ya ce to za mu gaya maka dalili kharaja fara'a kubbataka ya taba fita ne muna tafiya ya ga bene da ka gina faraja ar-rajul ila kubbatihi shi wannan mutum sai ya koma benen fa hadamaha hatta sawaha ya rusa benen sai da ya mai da shi wato lebur da kasa fa kharaja rasulullahi zata yawmin wata rana manzo Allah ya fita fa lam yaraha bi ga benen ba sai manzo Allah ya ce ma fa'alatul kubba menene bene yayi ne ya faru da bene kalu suka ce shaka ilaina sahibuha ya rabaka anhu shine benen nan ya taho ya gaya mana ya ce ya nuna damuwarsa saboda ka kau da kai gare shi hankalinsa ya tashi muka bashi labari dalilin da ya sa ranka ya baci game da shi fa hadama ha shine ya rusa fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma bari ga muku dalili inna kullu bina'in wabalun ala sahibihi duk wani gini nauyi ne ga mai shi illa mala manzo Allah ya ce sai fa abin da babu annabi sai ya shiru saboda kowane zamani da akwai karin da ake yi saboda haka manzo Allah bai da ya faɗi abin da an tsaya kan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa mala sai ya shiru yani mala budda min sai dai abin da ya zama ba makawa dole a yi a jikin ginin ta wannan ba laifi amma idan aka ma ginin wani abin da bai zama tilas ba to nauyi ne saboda sai ka yi bayaninsa kun san Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im za fa a tambaye ku a ranar kiyama game da ni'ima Allah ya faɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk abin da ka samu sai an tambaye ka inda ka samu yanda ka batar ma sai ka yi bayani daki har ma ana cewa mali hadhal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wallahi yashi da siminti da dutse wallahi sai an kirga duk abin da ka sani Allah ya faɗa a cikin alqur'ani saboda kai samu don Allah yake cewa illa mala sai fa abin da ba makawa hadisin yana sunan Abi Dawud Kitabul Adab yana sunan Tirmidhi al-Musnad al-Imam Ahmad wannan hadisin kaga riwayoyi da yazo da shi saboda haka yasa aka samu kace na ce wajen malamai masana hadisi hatta Muhammad Nasiruddin Albani ya rauna na hadisin wani sashi kuma ya inganta hadisin yani bi majmu'i turukihi yana silsilatu da'ifa hadisi na 2608 yana fahihu targhib hadisi na 2874 yana fahihu sunan abi daud hadisi na 5237 yana silsilatu fahiha hadisi na 2830 sannan dalili na 6 wato shi da hadisin jabir bin abdullah shi ma akwai hadisin da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idza arada Allahu bi 'abdin sharran khabbara lahu fil labni wal tini hatta yabni wato alamar sharri ne ga bawa ya zama burinsa shine gini aikinsa ya zama bashi da wani abin da ke sha'awa a rayuwa sai dai gine-gine ba wai na sayarwa ba za ka samu akwai wanda ya jarabtu da gini yana gama wannan gida sai ya gano wani yayi kuma na daban a Dubai ya zo ya sa a rusa ko ya sai wani wuri ya kama wannan haka zai ta yi har ya mutu to alamar sharri na gabawa duk da cewar hadisin yana da rauni hadisin al-Imam at-Tabarani yana silsilatu da'ifa hadisi na 2294 sannan na 7 akwai hadisin Abu Bashir al-Ansari yana al-Mu'jam al-Awsat ya zo da lafazin idza arada Allah bi 'abdin su'an anfaqa malahu fil bunyan alamar cewa Allah bai yi nufin alkhairi ga rayuwar bawa shine kaga ya batar da dukiyarsa gaba ɗaya a gini dukiyar gaba ɗaya zai bar da ita a gini to alamar bashi da rabo kenan Allah ka tsare na takwas akwai hadisin Wasila bin al-Afqa shi ma ya rawaito hadisi marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bunyanin wa badun ala sahibihi illa ma kana hakaza duk wani gini yana zama nauyi ga mai shi sai dai wanda ya zama kamar haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara mai yake cewa ginin da bai zama yayi tudu ba sannan ya kara da cewa kul wa kullu ilmin wa badun ala sahibihi yawm al-qiyama illa ma amila bihi duk wani ilimi yana zama nauyi ga mai shi a ranar kiyama sai dai idan yayi aiki da ilimin matukar bai aiki da ilimin ba to wannan ilimin nauyi ne gare shi wannan ibnu hajar ya kawo su duka a cikin fathul bari yana sharhin sahih al-bukhari a mujallal na 11 shafin 93 sannan akwai hadisin da yazo cikin shu'ab al-iman wanda shine na tara shi ma hadisin ne mawqufun yana hadisin al-ibrahim an-nakhai ana ce masa abid al-kufa wani tabi'i ne wanda ya ga sayyidina umar abu zar al-ghifari manyan sahabbai tabi'i ne qala yake cewa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kullu nafaqatin yunfiquha al-muslim yu'jaru fiha ala nafsihi duk abin da ka batar da kudi a matsayinka na musulmi ana baka lada akai idan ka batar ma kanka hatta ciyar da kanka ka sai abinci ka ci ka sai tufafi ka sa ana rubuta ma lada kai musulmi wa ala iyalihi haka in kayi ma iyalai wa ala sadiqihi haka ma aboki wa ala bahinihi koda dabbar ka ce kai mata wata dawainiya ana rubuta maka lada illa fi bina'in banda gini sai ce illa bina a masjidin yabtaji dihi wajen Allah sai fa idan masallaci ya gina saboda neman dacewa da fuskar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce a ra'aita in kana bina'an kafafin idan ginin an yi babu laifefa to Ibrahim al-Nakhai yana da tsanantawa ya ce to la ajra wa la wizra ba shi da lada kuma ba shi da zunubi wato malamai sun samu sabanin fahimta dangane da waɗannan hadisai da muka karanta da suke tsawatarwa a kan gini kashi na farko suna ganin waɗannan hadisai sun zo da tsanani saboda haka lallai gini gaba ɗaya yana haramta matuƙar ba ya tsaya daidai buƙatar ka bane saboda waɗannan tsawatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma la'akari da cewar mun karanta hadisai don haka yasa Imam al-Bukhari ya fara kawo ma'auni a farkon bayanin sa kafin ya kawo bayanin matsalar ta gini ya gaya mana me ake nufi da ta'adin dukiya yana zuwa kashi biyu kashi na farko shine al-israf an halatta maka abu amma sai ka wuce iyaka abinda aka halatta maka ne sai ka wuce iyaka wannan shine al-israf kashi na biyu shine abinda an haramta maka amma duk da haka kake batar da kudinka a kansa wanda shine al-mubazzaranci sai dai kawo ma'aunin sannan sai kawo matsalar ta gini wato kana iya dora gini akan tsakanin waɗannan al-israf shine mutum ya wuce iyaka ta abin da Allah ya halatta masa Allah madaukaki ya halatta maka yin gini ka zauna amma ya zama ka wuce iyaka ta wajen ginin ko ya halatta maka tufafi ka sa amma ka wuce iyaka ta wajen tufafin wanda shi ake kira al-israf wanda mun karanta ayoyin al-qur'ani kamar misali a suratul furqan aya ta 67 والذين اذا انفقوا لم يسرفوا الانفاق gabaɗayan sa Allah ya faɗa anan al-infaq ya shafi shi abinda zaka ci abinda zaka sa sutura gidan da zaka zauna duka al-infaq ne idan anfaqo mutanen kwarai su ne wadanda idan kaga sun batar da dukiya lam yusrif ba a samu wuce iyaka haka Allah ya siffanta mutanen kwarai a cikin al-Qur'ani wa lam yaqturu ko mutanen kwarai ba sa kame hannuwansu ya zamanto ba su moran dukiyar nasu mutanen kwarai suna moran dukiyarsu amma ba sa wuce iyaka ta wajen moran dukiyarsu wa kana baina zalika qawama wannan ayar ita ce ma'auni gaba ɗaya na al-infaq ga rayuwar musulmi ya shafi zaka kashe kuɗi ka sai tufafi zaka kashe kuɗi ka sai abinci zaka kashe kuɗi kai gini duk yana karkashin al-infaq wanda Allah da kansa ya faɗa mana wallazina idza anfaqu lam yusrif inda zaka batar da dukiya ba sa wuce iyaka inda Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne musulmi ya hattara al-qur'ani nan muna karanta shi kullun muna bin waɗannan ayoyi kada abinda manzon Allah ya faɗa ya tabbata akan mu alqur'anu hujjatun laka aw alayka kada fa alqur'ani ya zama hujja akan ka a ranar kiyama saboda Allah ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in zaka bada kudin ka yanda zaka yi saboda haka yasa ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 33 ya ce wal israfu fil mubahati abinda an halatta maka shi in ka wuce iyaka yani huwa mujawazatul haddi wa huwa min al-udwanil muharram haramun saboda ka ketara abinda Allah subhanahu wataala ya halatta maka mun karanta aya ta 141 suratul an'am wanda Allah yake baya kan masu barna ta wajen halal kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah baya kan masu wuce iyaka a suratul a'raf aya ta 31 ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah bai san masu barna kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu tarihin annabi salih alaihi salam Nabi Salih da Allah ya turo shi jama'arsa sun mai da hankali ga irin waɗannan abubuwa na gine-gine kamar yadda ayar Al-Qur'ani ta nuna wanda Nabi Salih yake faɗa musu a suratu shu'ara aya ta 128 zuwa 9 atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhizuna mansani'a la'allakum takhludun in ka duba tafsirin waɗannan ayoyi malamai kamar misali tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an ina fassara ayatun suratu shu'ara wato annabi Salih yana kushe wa jama'arsa bi bina'il qusur al-murtafi'a saboda suna gina benaye masu girma bidun al-haja al-hali ba bukata ne kawai al-fahari inma huwa litafakhur al-fahari ne ina da dukiya don haka zan yi gini ginin ma ba mai kamar sa to idan kai gini a ƙasa ni kuma barin je in samu wani tsauni sai ya tsaye wani dutse gaba ɗaya na garin wanda yafi tsawo sai ya je saman dutsen sai ya yi ginin da babu kamar sa a ƙasan ko babu kasa shine annabi Salih yake ce kuke irin wannan gini a ƙarshe ce la'allakum takhludun ku tamanin ku za ku dawwama yau da gobe sai a waye gari ka mutu ka bar wannan gini wato tabnuna bi kulli mawdi'in murtafi'in kamar inda al-Imam al-Qurtubi ya fassara kuna gini a wurare masu tsawo in ka duba kuma haka halin dan adam yake har yanzu mutum yakan so ya samu wurin da yafi tudu a gari ya gini saboda ya ringa kallon kowa ba dai a kalle shi ba sai dai ya kalli jama'a li tushrifu ala sabida fatasharu minhum qusuran mushayyada manyan gine-gine suke a zamanin su sannan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam muka karanta riwayar Abdullah bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu Allah ya muku izini ku ci abin da za ku ci ku sha abin da za ku sha ku yi sadaka ku sa tufafin da za ku saka kai dai fi ghairi makhilatin wala sarfi taqama da barna shine ba a so hadisin yana sahihu sunan nasa'i yana hadisin 2559 so anan Muhammad Nasiruddin Albani akwai bayanin da yayi cikin silsilatu sahiha yana mujallal na 6 shafin 330 karkashin hadisin Anas bin Malik yace wa alam yana da kyau ka sani annal murada min hadha alhadith alladhi qablahu wallahu a'lam inma huwa sarf almuslim an alihtimam bil bina wato wannan hadisi na Anas bin Malik da hadisai da aka karanta na tsawatarwa game da gine-gine manufarsu ita ce a tsawatar wa musulmi kada himmarsa a rayuwa ta fi yawa a kan gini shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa ginin ya zama to fauka hajjatihi kai gini da ya fi ƙarfin buƙatarka wa inna mimma la shakka fihi anna alhaja takhtalifu bi ikhtilafi a'ilati albani idan aka ce buƙata ba a cewa ga yawan buƙata saboda kowa da irin buƙatarsa qillatan wa kasra amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya bar abin misali ga sahabbai himmarsu lahira ba duniya ba shi yasa idan ya ga wani katon gini sai ya nuna damuwarsa saboda ya nuna jama'ar da yake tare da su masu son dawwama ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la'allakum takhludun kuna irin wannan gini don ku dawwama, mazan Allah yana tsoro. An ya sahabbansa ko dai su ma masu son dawwama ne, shi yasa ake samun irin wannan gini. Za ka samu an shekara 20 ana gini guda, wani ya yi 10 wani 5, ana ta yi kuma ba ka da alwashin jibi zai same ka da rai, ba ka da shi. Manzon Allah yana son sahabbansa damuwarsu ta koma kiyama, damuwarsu ta zama kiyama ba duniya ba. Kuma ka lura da rayuwa ta duniya din nan, kaɗan ce lokacin da Allah ya ɗiba ma, kuma kaɗan ne. Kuma iya abin da Allah ya ɗiba maka ɗin nan shi ne damarka. Wannan lokaci yana wucewa an gama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce matacce za a ba shi damar ya zo duniya, burinsa Allah ya ba shi rai yanda zai yi nafila raka'a biyu kawai. Amma ba shi samun wannan dama. Yanzu ga kada walwala saboda damar Allah ya riga ya baka. In lokacin yayi ya karbe baka sake samu. To saboda haka idan ka Allah ya karbe ka, shine malamai suke cewa akwan a tashi bayan ka tafi labarin ka ma zai tafi. Wallahi a garin sai an kira sunan ka, wani ya ce waye kuma wannan, saboda ba ma san ka taba rayuwa ba. Yanzu ga mutanen da suka wuce muna karantawa, da yawa idan an faɗa in ba sun ga abin a ƙasa ba kamar gidan Fir'auna sai su rinka shakka. Wannan dalili yasa Allah ya bar abin misali ga na baya, Allah ya sa mu gane. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar ya tsawatar wa sahabbai ne saboda himmarsu ta koma lahira ba duniya ba. To kuma ba a hana ka gini ba, matukar yana daidai bukatar ta, bukatar kuwa ta mutane daban-daban ce. Waman ya kunu mubiyafan, akwai wanda ke da yawan baki, akwai wanda baya samun bako, waman laysa kadhalik fa huwa min haythu al-haythiyya min hadhihi al-haythiyya yaltaqi tamaman ma al-hadithi alladhi rawahu al-imam Muslim. Akwai hadithin Jabir wanda yazo a sahihu Muslim, shine hadithi na 2084. Jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa firashul lirajuli asamishin fida guda na mai gida, wa firashul limra'atihi asamishin fida guda na matar gida, wa firatu wasalisu libayhi babu lahi asamishin fida guda, wannan an jira an aje ne saboda zuwan bako, koda babu wanda ya kwana a kai amma dai akwai manufa a kai. Sai ce wa radio, amma in aka saki samun wani kuma fa, annabi yace li shaytan, wannan na shaydan ne. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin dakunan ka su zama guda hudu ne ba, shi yasa ake cewa bukatar ta danganci yawan iyalanka. Akwai wanda gidansa sai kai dakuna 30 kuma hakan babu su ishe shi ba, amma ka samu mutum da matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya amma yana da dakuna sun kai 20 a gidan, shine manzon Allah yace to duk sauran na shedan ne saboda suke kwana ciki. Ya nuna cewar ba bukata ta sa ya gina waɗannan dakuna ba illa alfahari. Wato inda za ka yi abin daidai bukatar ka ba laifi. Al-Imam an-Nawawi ga sharhi wannan hadisin yana mujallal na 7 shafin 167. Qala al-ulama, malamai na cewa ma'anahu anna ma zada 'ala al-haja. Abinda malaman sunna suke cewa gininka ya dace da bukatarka. Saboda haka zaka samu wani babban mutum ne yana da jama'a sosai, saboda haka dole sai yayi babban gida kafin nan zai dauki jama'arsa, saboda yakan samu baki. Babu dadi a ce kayi baki kuma ka tafi hotel kana neman inda za su kwana. So wannan ya danganci mutum. Abinda ba a so shine kayi abinda baka da bukata. Idan ka ga ba a ce ga ainihin abinda ba a so a jikin gini ba, kai ne zaka hukunta wa kanka. Ka dai duba shin wannan gini ya dace da bukatar ka din ko bai dace ba. Fattihazuhu inma huwa lil mubahat wal ihtiyal wal iltihaa bi zinati ad-dunya. Idan ya wuce nan to ana ganin kana alfahari ne da kawa ta rayuwar duniya. Wa ma kana bi hadhihi sifa fa huwa mazmum. Duk abin da ya zama kuwa an yi shi ne dan duniya to abin kushewa ne. Wa kullu mazmumin yudaf ila shaytan. Duk abin da shari'a ta kushe ma to sai a danganta shi ga shaytan. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shimfida na hudu na shaydan ne, saboda an sani ba za a samu wani mutum da zai kwana akan wannan shimfidan ba. Na taba ganin wanda ya gili billahi alazim, ya shekara 5 yana ginin daga baya zo yace a rusa saboda ya ga wanda ya fi shi kyau. An yi ya kai shekara 5 ana yi ba a gama ba, ya gano wani ginin da ya fi wannan yace a rusa, ya gano wanda ya fi wancan kyau. kuma cikin ikon Allah ana haka rushe-rushen har Allah ya rusa shi, sai ya mutu ba a gama wannan ginin ba, shi bai shiga ba, kuma an shekara 15 ana gina ba. To abinda shari'a ba ta so kenan ya zama alfahari ya shiga ranka, kai dole sai kayi abinda kowa ba shi da shi, kaga alfahari ne, ko kuwa dole wato sai ka canza gini duk shekara 5 wanda bai dace ba. Idan ba bukata ce ta taso ba, in dai akwai bukata to Allah ya halatta maka, wannan shine. Amma idan babu bukata to kada fa alfahari ya shigo da son duniya, kawar duniya, wanda shine manzo Allah ke tsawatarwa sahabbai akai. Wa amma ta'dilu firashi lizawji wazawja fala ba'th bihi, cewa bai zama akwai ɗakin matarka, akwai ɗakin miji, akwai ɗakin bako, akwai ɗakin yara, wannan shari'a ba ta hana ba. Amma abinda ba a so shine ya zama kai baka kwana tare da iyalinka, wannan musulunci ya tsawatar akai, bai dace ba, bai dace ba. Ya kamata a ce komai yawan komai ɗaki, ko da dai kana da naka turakar, ya kamata a ce kuna kwana shimfiɗa ɗaya da matarka. Wa anna lahul infirad an hadi firashin, wa babu laifi idan ya zama akwai naka shimfiɗan, amma dai wurin kwana ya zama kuna tare. Wannan shine rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, allazi wazaba alaihi ma'a muwagabatihi ala qiyamil layl. In ka dubi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kwana da matansa a shimfiɗa guda suke kwana, amma idan bukatar tashi yayi nafila yayi, sai tashi yayi qiyamul layl. Saboda haka fa yanamu ma'aha fa idza arada alqiyam liwazifatihi qama wa taraka. Zaka kwana shimfiɗa guda da matarka, wannan bai hana a ce kana da naka ɗaki ba. To anan abinda Muhammad Nasiruddin al-Albani yake mana ishara da shi, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci a samu wata alama wacce musulman baya za su zo su kushe ma waɗanda suka yi rayuwa da shi. Me ya zatonka da a ce yanzu mun karanta Sayyidina Abubakar yana da benaye guda 30, Sayyidina Umar nashi 40 ne, Sayyidina Ali yana da kaza, sai a ce ai su sahabban ma ashe duniya suka nema, ko abinda Annabi bai so kenan. Wannan dalilin yasa idan ya gani sai ransa ya bace, domin idan sahabbansa zukatansu suka koma ga duniya sun samu shaida mara kyau, wanda an samu Alkur'ani Annabin Allah ya kushe wa jama'arsa saboda suna yin haka, tattakhiduna masani'a la'allakum taqludun, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake haka. Saboda haka da yawa aka samu malaman da ke ganin ginin idan ya wuce wannan bukatar taka to haramu. Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallal na 11 shafin 93 ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr, marra bin nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce gidana, wa ana utayyinu ha'itan, ina da katanga na ina masa yaɓe, ya kwaɓala ka yana ƙara masa wato ƙarfi, yana masa yaɓe. Fa qala sai manzo Allah yace al'amru a'jalu min zalika, Abdullah ibn Amr lamarin mutuwa ya fi wannan sauri. Wato manzo Allah yana ce masa ba mamaki kafin ka gama yaɗan bangon ma ajalin ya zo, wato ai ba yana hana shi bane, amma zuciyarka ta sani kana faɗiya mutuwa kafin ka gama wannan gini, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa. Kuma al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin ya inganta, haka na al-Imam Ibn Hibban, wa hadha kulluhu mahmulun ala ma la tamassu hajatu ilayhi. Saboda haka sai Ibn Hajar yace duk tsawatarwar da kaga an yi to ana la'akari ne da idan babu bukata, mimma la budda minhu litawaqqun, ai dan adam dole ne ya samu wurin zama, kuma yake barda wal harra, ya zama ka samu wurin da zaka kare kanka daga sanyi ko zafi. Saboda haka wannan shari'a ba ta hana ba. Akwai hadisin al-Imam Abu Dawud, hadisin Anas bin Malik wanda muka karanta, ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara a wannan hadisin wanda ya isa mu gane. Amma inna kullu bina'in wa balun ala sahibihi, duk wani gini nauyi ne ga mai shi, illa mala shikenan. Ai Annabi ya nuna maka ba kowane gini bane sai fa wanda babu makawa. Kayi katanga mai tsawo, me yasa kai barayi sun yi yawa, ka sa waya saman katanga ko kusa, me yasa? Saboda kare tsallake. Ai akwai amsar da zaka bar a kiyama ko? To shikenan, ma la budda minhu, shine abinda manzo Allah yake faɗa. illa ma la budda minhu, abin da zama babu makawa sai an yi shikenan. Ka bar zama a cikin jama'a ka koma gefe saboda hayaniya, to kana da amsa ba laifi, to shikenan je ka. Akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito. Abdullah bin Umar dan ya nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana gini ba, yake cewa wallahi ma wada'tu labinatan ala labina wala garastu naqla mundu kubiba annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda aka karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ban sake dora tubali akan tubali ba, saboda tsoron kada ma yayi wani abu wanda zai nuna ya canza a bayan rasuwar manzon Allah. Bai sake dora tubali kan tubali ba dan kada yayi wani abu wanda a lahira za a ce yawa, to tunda manzo ya mutu sai ka koma mai gini, to a sai ya daina ma dora tubali kan tubali. Yana cewa ya yi ginin gidansa da kansa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ginin gidansa da kansa, wanda ke ishara al-Imam al-Bukhari ya kawo, yana mana ishara da cewa to ginin babu wata dawainiya mai yawa, shi da kansa ya yi ginin. Kaga ko ya nuna ginin ba na kware bane ko, domin in ginin kware ne sai an nemo kwararru, amma ni da kaina na gina gidana a zamanin manzo, kaga manzo ko yana gani, saboda haka ba kushe mar ba. Fa aqaba alaihi al-hadith, don haka Ibn Hajar ya yi sharhi kan waɗannan hadisai, sai ya ce وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم. بعدك أدين كي أجننك يدار بكاترك أكي تشوى كاي لذيبا. بعدك أدين ذاك أجنك يدار بكاترك أكي تشوى كاي لذيبا. ولا شك أن في الجرس من الأجر من أجل أن يؤكل منه ما ليس في البناء. كون أتساشن واتو جني. وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني. Sa'ilin da kake gini zaka kira lebura ya zo ya kwaba kasa, za a biya shi, kana da lada saboda ka ciyar da wani. Wato ba ginin bane kansa Allah ya hana ka samu lada hatta ta wajen ginin, saboda leburori da suke zuwa sun ci abinci a jikinka. Amma abinda ake so, shin wannan ginin da kake akwai bukatar sa? Inda kana da bukatar sa, falillahi alhamd, matukar ba larura ce ta sa za a yi shi ba, to zai zama nauyi gare ka. Don abinda ba ka iya amsawa a duniya, to ka guji amsa tambayar sa a ranar kiyama. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke mana ishara da shi. Haka ma al-Imam al-Munawi ya faɗa, yana Faidul Qadir mujallal na 6 shafin 456, inda yana sharhin hadisin Anas bin Malik, yace fi nafaqatin fil bina alladhi lam yaqsud bihi wajha Allah. Da farko dai gini idan baka yi don neman dacewa da yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba, matsala ce. Gini ba a haramta maka ba, amma me yasa ka yi? To na yi wannan gini saboda in aje kuɗi in sa 'yan haya, kana da amsa da za ka bayar? Ai ba laifi, an halatta maka tijara ko? Na yi wannan gini saboda in saukar da baki, kana da manufa? Ba laifi. Na yi wannan gini saboda in zauna ni da iyalaina? Babu laifi. Na yi wannan gini saboda in raba iyalaina kowace mata da nata? Ka dace da sunnar manzon Allah. Ai haka ake so ya zama, kowace mata da gidanta da kitchen ɗinta da komi, sai dai in sun yadda sai a haɗa su wuri guda. Kaga kana da amsa. Amma wancan gini fa na yi ne dai saboda ajiyan kuɗi. Ajiyan kuɗi? To kaga nan akwai tambayar da za a ƙara yi a kai. Wannan shi ne ya zama duk abin da za ka yi akwai manufa mai kyau. Wakad zara ala ma yahtajihu li nafsihi wa iyalihi ala wajhi la'iq. Kai gini wanda ya tsara abin da ake bukata din, amma kuma ya dace yanda kai da zamani, ba laifi bane. Fa innahu laysa lahu fihi ajrun, baka da lada kansa tunda baka yi domin Allah ba. Bal rubbama kana alayhi wuzrun, kana iya samun laifi idan baka da kyakkyawar manufa akai. Kaga Fathul Bari, kaga Faidul Qadir, kaga Tuhfatul Ahwazi mujallal na 7 shafin 361, duk waɗannan littafai ne na sharhin hadisi. Wa hadha fi bina'in lam yuqsad bihi qurba aw kana fawqa al-haja. Kai gini me yasa kai baka yi don Allah ba, amma akwai bukata, to wannan babu laifi. To koda akwai bukata, abinda ka gina ya wuce bukatar da kake, in ya wuce bukatar da kake to ya zama matsala. Akwai hadithin al-Imam al-Bukhari yana Kitabul Istizar, wanda muka ce hadithin Abdullah bin Umar, فرأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي بنيت بيدي بيتا تحنونا نجينا جدا جاء عبد الله بن عمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينا داري ابن حجر يقول ما أعانني عليه أحد من خلق الله عبد الله بن عمر يقول هر نجم جنن باب دن أدم كي باب ونشكين هلتون الله جيتي مكامل لكتنين شنا ابن حجر يقول تأكيد لقوله بنيت بيدي shi yana so ya tabbatar shi kadai ya gina ginin me yake nufi isharatu ila khifati mu'nati yana nuna ginin ba a yi dawainiya mai yawa ba an yi shi ne kawai saboda bukata illa iyaka to fahimta ta farko ta malamai bisa la'akari da waɗannan hadisi suna cewa asali gini haramun ne sai dai idan akwai bukata ko larura sai fahimta ta biyu malamai suka ce ba haram bane an halatta maka gini an halatta maka duk wani gini da ake yayi a duniya ka je ka dauko ka yi inda kana da bukatar sa amma an karhanta maka fadadawa da tsanantawa wato makaruhi ne ba a cewa ya kai ga haram ba a cewa ya kai ga haram wanda shine fahimtar malamai da yawa kamar al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal fahimtar ibn taymiya yana majmu'u fatawa mujallal 35 shafi na 40 yayi maganganu akai halal ne amma in ka wuce iyaka kai makaruhi ba a cewa kai haramun sai idan ya kai ga al-mubazzaranci wanda shine abin da suka dauka saboda hadisi da muka karanta akwai wani hadisin mu'az bin anas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana bunyanan min ghairi zulmin wala i'tida'in duk wanda ya gina gini bai cuci kowa ba sannan bai wuce iyaka ta tsarin ginin ba augara sagarsan fi gari zulmin wala iktida'in ko ya dasa wani bishiya wata bishiya ya zamanto babu zalimci ta dashen wannan bishiyar kuma babu ketare iyaka kana lahu ajrun jarin man tafa'a bihi min khalqir rahman tabaraka wa ta'ala yana samun lada matukar wani yana amfana da wannan gini da kai saboda haka asali yana daga ginin amma in kayi gini wani ya zauna kana da lada a kai saboda haka ba a cewa kayi haram kai tsaye sai dai baka kyauta ba saboda ka kusanci iyakar Allah shi kuwa Allah tabaraka wa ta'ala idan ya yi iyaka ba a san a kusance ta a nisanci iyakan shi ya fi dacewa saboda idan ana kusantar sa yau da gobe za a kai ga kutsawa har a kai ga saba ma Allah subhanahu wa ta'ala amma duk abin da dan adam ya aikata a duniya yana samun lada a kai wanda shi ne fahimta ta biyu ta malamai duk abin da ka aikata a duniya kana samun lada a kai misali in ka dubi tsarin ginin masallatai na harami masallacin makka masallacin madina duk ya saba ma tsari wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gindaya a hadisansa saboda ba a san kyalli-kyalli ba a san abin da zai dauke hankalin mutum amma gashi sun yi saboda wato ɗaukaka darajar masallatan la'a ta tunaninsu la'akari da cewa duniya yanzu idan aka bar masallacin manzo haka kamar ba a daraja shi bane a bar masallacin Ka'aba haka suna da nasu hujja amma da ya saba ka'ida to ai ba a cewa ba su samun lada saboda akwai bayin Allah da ke ibada ciki saboda haka ya suka ce akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali wannan hadisi na Mu'az bin Anas akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muslim yujaru fi kulli shay duk abin da dan musulmi ya aikata ana bashi lada a kai yace hatta fil luqma yarfa'uha ila fihi hatta loma da zaka daga zuwa ga bakinka akwai lada kai kanka ma zaka ciyar ba ma iyalinka ma kamar yadda aka samu wata riwaya yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3986 sannan akwai hadisin wata riwaya sada yake cewa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha manzo Allah yake gaya mata Sa'ad bin Abi Waqqas babu dawainiyar dukiya da zaka yi ya kai Sa'ad face Allah ya baka lada a kai kaga wannan ya hada har da gini illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika ginin da aka ce bai dace ba saboda ya wuce iyaka ta dalilin wannan ginin laburori da yawa sun samu abin da za su ci kaga ka saba ma ka'idan amma wasu bayin Allah sun amfana saboda haka ba a cewa kai tsaye ginin naka haramun ne sai dai a ce baka kyauta ba saboda ba haka tsarin da manzo ya bar sahabbai akai bari wanda hadisin muttafaqun alayhi akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anfaqa almar'u ala nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa zirahinihi fa huwa lahu sadaqa duk abinda ka batar dan ka dan rayuwarka ta maka dadi dan ƴaƴanka su huta dan iyalinka ta huta dan danginka su samu saukin rayuwa manzo Allah yake sadaka ce gare ka duk abinda kai kaga nan ya hade har da gini ko da gini ya wuce kaida sana akwai hadisin Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma anfaqa ala nafsihi nafaqa yasta'ifu biha fa hiya lahu sadaqa ka batar ma kanka ma wani kudi saboda ka tsare mutuncin kanka yana matsayin sadaka ka batar ma kanka kudi saboda tsare mutuncin ka ko dai ka sai abin da zaka ci ko idan ka sai sutura man anfaqa ala imra'atihi wa waladihi wa ahli baitihi fa hiya lahu sadaqa sannan akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wannan sulal ka ba da shi sadaka wannan sulal ka dauke shi ka ciyar da iyali wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika wanda yafi lada shine wanda ka ciyar da iyali ba wanda ka ba mu wani sadaka a waje ba ba wanda ka dauka ka ba wa masallaci ba dan shine fi sabilillah ka ciyar da talaka ka taimaka ma addinin Allah ka ciyar da iyalinka ka dauki sune guda ka sai bawa ka yanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sunan lannan sunan da yafi daraja wanda yafi yawan lada shine wanda ka ciyar da iyalinka kaga ya nuna ka tsare mutuncin iyalinka ka biya musu bukata ka ba su farin ciki wannan sadaka ce kake kuma ana rubuta maka lada akai akwai hadisin Sauban wanda shi ma ya magana akan haka illa dai abinda malamai ke cewa dole a samu sharadi na niyya duk sa idan da zaka yi wani abu na ciyar da iyali ya zama akwai niyyar ibada kake yi to zaka samu lada idan babu niyyar ibada baka da wannan lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ar-rajula idha anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa wannan shine dalili in ka ciyar da iyali a zuciyarka kana da nufin dacewa da yardan Allah saboda bin sunnar manzon Allah zaka ciyar da iyalinka saboda hakki ne akan ka ciyar da su to kana ana rubuta maka lada akai amma idan zaka ciyar da iyali saboda ka dauka al'ada ce duk mai mata zai ciyar da ita ba don Allah ya ce ba ba don manzo ya faɗa ba baka da lada kana dai ciyar da mata kawai hadisi muttafaqun alai saboda haka anan waɗannan kashi biyu na malamai wanda su ne akasari kuma wannan ita ce fahimtar da ya zamanto mafi inganci Allah subhanahu wa ta'ala dan ka wuce iyaka ta wajen gini ba a condemning aikin da kai gaba ɗaya saboda akwai wasu amfani da ake samu duk da haka a ƙarƙashin wannan laifi da kai Allah ya samu gane amma ana kushe maka saboda baka bi tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba fahimta ta ƙarshe ita ce ta al-Imam Malik yace shi kan duk wani gini ma halal ne ko mai girman sa me yasa saboda aya ta 32 ta suratul a'raf qul man harrama zinatal lahi allati akhraja li ibadihi waye ya haramta kayan kawa idan aka ce kawa kuwa shine abin da ke sa dan adam yayi murna ya ganshi shine kawa saboda ka in ka tafi Dubai sai ka ga makekin gini sai ka zo kai irin sa shi ma zina ne idan aka ce haram ne sai ka ce man harrama zinatal lahi allati akhraja li ibadihi kaga shi ma yana da hujja ko so amma Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka ya tsawatar saboda la'akari da wadancan ayoyi bisa ga haka yasa kada ka dogara da hujja guda sai ka tattaro hujjoji da yawa in ba haka ba sai ka yi watsi da wasu ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah saboda riko da wata aya guda mafi dacewa wato shine mutum ya hattara ta wajen batar da dukiyarsa a rayuwarsa ta duniya saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai martambaya akan duk abin da ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah maɗaukaki ya mana gafaran kurakurai akwai wasu tambayoyi da aka yi da ɗan daɗewa wannan mai tambayar ya ce mai matsayin mutumin da ya yi sallah da janaba alhali yana cikin sani wato yana sane ya yi sallah da janaba a cikinsa ya danganta idan mutum ya salla da janaba a rashin sani Allah bai kama mutum da laifi akan rashin sani uzuri ne kamar yadda Ibn al-Uthaymeen yake faɗa idan kuwa da gangan ne mutum ya san haram ne ya aikata to babu shakka ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wajibi ne nemi gafaransa kuma dole sai ya sake wannan sallah idan ko ya halatta ne fa to nan yayi ridda in ka duba littafin al-majmu' na al-imam an-nawawi yana juzu'i na biyu shafi na 82 saboda ya halatta abinda malamai sun haramta shi ittifaqan Allah bai halatta kai sallah da janaba al-hali babu uzuri ba dole sai kai wanka idan baka da lafiya ne kuma ya zama akwai taimama amma haka kawai mutum da ruwa yayi alwalayi da sallah da janaba a jikinsa da gangan halatta shi yana fitar da mutum daga musulunci Allah ka tsare mu sai wannan yace kananan kaya da kai amfani da ake kai amfani da ita muna son karin bayani shin kaya marasa tsada ko har da kananan kaya irin su t-shirt wato magana da muka yi wancan mako game da mutum ya rika samun sai na ce kananan kaya ina nufin marasa tsada ka rika samun kaya marasa tsada kana surkawa ba wai ina nufin t-shirt ba shi ma t-shirt din babu laifi idan ka sa din ai ba laifi bane in ka sa wurin da ya dace saboda ba haramta maka hatta zama tsirara ma a gidanka ai ba haram bane ko saboda haka akwai inda t-shirt yake da muhimmanci in ka sa shi a nan ma kana samun lada shi kuma wannan ya ce an ce mu yawaita addu'a a cikin sujuda saboda mun fi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ko na samu na yi addu'a da yaren da na iya ba larabci ba wanda an tambaya mun dade muna amsa irinta ba daidai ba da ka yi addu'a da wani yare wanda ba larabci ba wanda shi ne abinda akasarin malaman suna suka yi faɗa yana masu a fatawa mu'asira mujallar na hudu shafin 479 kama ɗauko addu'ar manzon Allah shi fi dacewa gare ka ko da a larabcin ne ba wai ka tsara naka ba mai wannan tambayar ce ko ya inganta game da karanta fatiha da ar-rahmanu misali fatiha kafa ɗaya ar-rahmanu sau goma saboda yana da yawan mantuwa baya iya riƙe hadda wato in yayi haka ko zai samu hadda wato in mutum yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ana fatan zai samu matsalar mantuwa zai samu rabuwa da ita yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana raba ka da yawan mantuwa me dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wazkur rabbaka idha nasita kai zikirin Allah idan ka yi mantuwa bi ma'ana yana ɗaukan ma'ana kashi biyu kai zikirin Allah idan ka yi mantuwa kamar zahiri kamar in Allah ya nufe ka da mantuwa in kana zikirin Allah kamar zai raba ka da shi ne yana ɗaukan ma'anar wato kai zikirin Allah idan ka tuna kamar yadda tsarin ayoyin suka zo shi ne yace kamar in nace Allahumma zidni ilman nafi'an babu laifi shi ko wannan yace ni dai ɗan kasuwa ne na samu kaina cikin jarabawa na rashin ciniki wacce addu'a zai ba maganar addu'a bane yan kasuwa abubuwan da za su yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sahih bukhari yana hadisi na 2274 manzon Allah ya kirga abin da dan kasuwa zai ya samu albarka a kasuwancinsa na farko ya zama mai kirki shine ka riga alheri da yawa ga waɗanda ke cinikayya da kai da ma waɗanda ba su cinikayya da kai na biyunsa shine ka zama mai gaskiya ba a samun ƙarya a harkar da kake na uku ya zama kana cika alƙawari abinda duk ka faɗa za ka cika na hudu shine karka haɗa kasuwancinka da rantsuwa manzo Allah ya ce Allah zai zuba ma kasuwancinka albarka to amma damuwar ƴan kasuwanmu a'a ba za a bar waɗannan ba ana neman yanke saboda haka sai dai a ba su wani lakani na daban zai yi ta ƙaryarsa kuma kasuwancinsa ya ci gaba lashkari menene matsayin mutumin da ya salla okay mun karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.